بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديست بتك الله سبحانه وتعالى أن يسر حدورم وأن سافيا سافير أسبر أشرين دبقوا قوة الربيع الآخر hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1434 wanda ya daidai da 9 ga watan 3 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Kuma yau zamu ci gaba da darasin mu na 23 daga littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Zamu tashi yau sabon fasali ko inda yace laysa li awliya'illahi zayyun yatamayyazuna bihi, waliyan Allah ba su da wani ado na musamman ko tufafi na musamman da suke bambanta da shi. An ce zayi ana nufin kaya, kayan sawa ko ado. Yawa anan yana nufin dai abin da shafi libasi da kuma abin da za a yi ado da shi. To waliyai ba su da wani kaya na musamman da za a ce in ka ga wani ya sa hula iri kaza to waliyi ne, ko in ya sa riga iri kaza wali ne, ko in ya sa takalmi iri kaza wali ne. Wannan babu shi. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani abinda ya bamu alama ta wali ba wani abu ne da kowa a zahirinsa za a gani ba. Abinda za mu hukunci da shi na zahiri shi ne yadda kowanne mumini za a karbe shi a matsayin mumini. Alamar zamansa wali kuma tsakaninsa ne da Ubangiji, domin abinda aka sa alamun manya shi ne imani da taqwa. Ya zama cewa tsakaninsa da Ubangiji ya yi imani da shi, ya yi imani da duk abin da ya umarni a yi ko a yi imani da shi, sannan kuma a zuciyarsa akwai taqwa, akwai bin dokokin Allah, akwai tsoron Allah. To in an samu wannan shikenan tsakaninsa da Ubangiji ya zama wali, ba zancen riga bane. Malam yake cewa walaysa li awliya illahi shay'un yatamayyazuna bihi 'anil nasi fi adh-dhahiri min al-umuri al-mubahati. Su waliyan Allah ba su da shay'un wani abu, ya tamayyazu na bihi wanda da shi suke bambanta, anin nasi daga sauran mutane, fi zahiri a zahirinsu, min al-umuri na al'amura waɗanda suke al-mubahat. Me yake nufi, me yasa ya sa wannan ƙaidi da al-mubahat? Duk abin mun san me ake nufi da mubahi. Menene mubahi? Mubahi suna ne min al-asma'i shar'iyya da Allah ko in ce malamai suka sanya ma abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya su wajibi ba, bai sanya su haramun ba, bai sanya su mustahabbai ba, bai sanya su makruhai ba. Dama hukunce-hukuncen shari'a guda biyar ne ko al-ahkamu taklifiyya, masu alaka da mu yan adam guda biyar ne. Duk wani hukunci da Allah ya bayar a cikin Al-Qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisai, to ba sa fita daga, ko ba zai fita daga abubuwa guda biyar ba. Ko dai ya zama amara Allah ta'ala bihi amran jaziman fa yakunu wajiban, ya zama Allah ya bada umarni cewa abu kaza a yi shi, umarnin kuma yankakken umarni da za a fahimci wato tilas a ciki, to sai a ce wannan sunansa wajibi. Ko kuma ya umarni da abu amma umarnin ba jazim ba, to wannan sai a kira shi mai mustahabbi. Ko kuma ya hani akan abu, hanin da yake yankakke ne shi ma, sai a ce wannan sunansa mai haramu. Ko kuma ya hani akan abu amma hanin ba mai tsanani ba, sai a ce wannan sunansa makruhi. Mun ji waɗannan hudu. To duk abin da kuma yayi shiru a kansa, bai ce haramun ba, bai ce makruhi ba, bai ce wajibi ba, bai ce mustahabbi ba, a cikin al'amuran da ba ibada ba, to mubahi ne. Me yasa nace a cikin al'amuran da ba ibada ba? Domin Allah ba a bauta masa da mubahi. Duk abin da za a bauta wa Allah da shi ɗayan biyu ne, ko wajibi ne ko mustahabbi. Duk abin da yake sunansa ibada, to ba ya zama mubahi. Mubahi shine abin da yake halal, babu lada akan yinsa, babu alhaki akan barinsa, shi ne ake cewa mubah. Ka zauna ka ci tuwo, ka ji kishi ruwa, ka ɗau ruwa ka sha, wannan sunansa mai mubahi. yawwa ya halatta ba zancan ka cituwo a rubuta malada sai idan ka yi niyyar ka cituwo wannan domin ka samu karfi kai sallar dare in wannan niyyar ce ta sa ka ce a kawo min tuwo yau in ci in yi karfi in yi sallar dare to wannan niyyar ta can da dauke abincin daga mubahi ta sa shi mustahabbi saboda niyyar kawai da kai kana son ka samu lada domin Allah kamar da na ambata ba a bauta masa sai da imma ma yakunu wajiban wa imma ma yakunu mustahabban fa innahu la yu'badu bil harami wa la yu'badu bil makruhi wa la yu'badu bil mubahi mun fahimci abun ba a bauta wa Allah da abin da yake haram ba a bauta masa da abin da yake makruhi ba a bauta masa da abin da yake mubahi ne lalle ya zama ko wajibi ne ko mustahabbi da fatan mun fahimci wannan to abin da ake cewa mubahi ai sanya tufafi a jikin mu yana ciki ko kowa ya sa kayan da dai ba haram bane to sunan sa ya sa mubahi ya aikata mubahi to duk abin da yake mubahi ne asali mu aikata shi ko mu sa shi a cikin tufafi bai halatta a zo a dauki wani daga irin wannan mubahi a ce wannan ita ce alamar waliyai banda su ba mai sawa ko a dauki misali irin hular da take kan malam sai a ce irin wannan hular duk waliyi wajibi ya sa irinta ma'ana iya waliyai su kadai za su sa in ka ga mutum da ita to ka san cewa waliyi ne wannan a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wannan abu bai halatta ba mun fahimci abin saboda me shi asalin abun mubahi ne ya halatta kowa ya sa in aka ce ba mai sawa sai su wane to daga ranan an yi hukuncin shari'a kenan an hana wasu wane mun gane abu duk abu kuma idan ba Allah ne ya hana shi ba bai halatta wani ya hana shi ba na fata mun fahimci abu yau na haka kada mutane su zo su ware wata ɗabi'a ta musamman ko wani kaya na musamman a ce na masu bin hanya kaza ne duk wanda ya sa sai a fassara shi da wannan abun wanda kuma ya kisawa sai a yi masa hukuncin ƙaunarsa ko kuma ƙiyayyarsa in ya kisawa mun fahimci abu yawwa wato ba a dora wala'i da bara'i sai akan abin da Allah ne ya ce ai haka din akan sa ina fatan muna fahimtar abin da ake nufi yawwa da ashe kenan misali bai halatta a samu a ce misali a dorawa duk mai zuwa masallacin nan sallah sai a ce dole sai ya sa jallabiya kullum alamar yan masallacin nan shine mutum ya sa jallabiya misali nake bayarwa ta yadda zaka ce idan ka ga mai jallabiya to naku ne sai ka so shi in ka ga mutum ya sa abin da ba jallabiya sai ka ji baka son sa wannan haramun ne a shari'ar musulunci baka son mutum ko ka ƙi shi saboda wani kaya da ya sa da fatan mun fahimci abu yau shari'a ba ta zo da wannan ba to shine sai ke cewa fala yatamayyazuna bilibasin duna libasin don haka ba sa bambanta daga sauran mutane da wani tufa ko wata tufa banda wata idan kana kilahuma in dai tufofin guda biyu da wancan da wannan mubahan in sun zama halal ne don haka ba a takurawa a ce babu mai sawa sai su wane ko kuma duk wanda bai sa wani kaya ba a ce ba za a so shi ba wala bi halqi sha'rin hakanan ba a gane su waliyai ta hanyar wani aski su aske gashin kansu wani aski na musamman aw taqsirihi ko a rage kai a yi saisaye a ce duk wanda aka ganshi da tankwal to alamar waliyai ne duk wanda kuma yayi wani saisaye wani iri na musamman shi ma alamar waliyi ne aw dhafrihi ba dha'un bane dhadun ne amma yasa dha'un a wurin asali ya zo haka ne kasancewar da dha'un da dhadun suna cikin harufan da malamai suke yafe kuskuren da mutum zai yi cikin sa ɗaya a madadin ɗaya hatta a littafan fiqihu a babin karatun alqur'ani babin karanta fatiha idan limami yana kuskure maimakon ya ce wala dhallin da dhad sai ya ce wala dhallin ya kawo dha ita ce wannan dha'u mun san akwai dha'un akwai dhalun akwai kuma zayu duk mun san su ko in dai mun karanta to waɗannan harufa wajibi dama mun sani kowa ya bambance faɗin wannan a wurin wannan ma'ana ba a yi kowanne a faɗe shi a wurinsa to dhad idan mutum ya kuskure ya faɗi dha a madadinta wannan baya bata masa karatun sallah yana cikin akhta mughtafara agum masu karanta alqur'ani in mutun yace wala dhallin amadadin wala dhallin baya cikin limaman da za a cire saboda bai iya ba amma dai a ja hankalin sa ya gyara mun fahimci abun yawa zaka ji a bakin mutane hatta larabawa garin fadin dhad da yawa sukan fadi dha saboda yana cikin harufa ita dhad din tana cikin harufan da suke da wahalar fada sai wanda ya zauna aka koya masa yawa sai ka je gun malami ya koya maka yadda ake fadin dhad din domin duk yaran duniya babu mai dhad din banda larabci kakaf babu wani harshe da yake dashi dan haka in mutum ba balarabe bane hatta a larabawan zaka ji ba kowa iya fadin ta ba akwai ruban Allah da ya rubuta littafi akan yadda ake nutqin dhad shafi wajen 150 kun ga ashe kenan abin yana da muhimmanci to anan ya fadi dhafrihi an ce dhafr shine kitso da akan yi ko a ware gashi a rarraba shi gida-gida kamar tuntu-tuntu na gashin mata in za su kitso a wani lokacin za ka ga ba kitsawa akai ba amma gashin aka raba biyu ɗaya nan sai aka daddaure shi ko wannan shi ake ce ma dhafira da dhadu dhafira to dhafrihi shine a karkasa gashi din ya zama kashi-kashi yawwa ma'ana kenan kada a zo a dora wa mutane cewa alamar waliyi shine ya zama style din gashinsa tsarin yadda yake aje gashinsa shine ya zama irin wannan wannan yana zancen gashi irin na larabawa ne ko mu gashin bahaushe ko gashin dan afirka zance baya samun baya yin yawa musamman dai namiji baya yin yawan da za a yi masa dhafira sai gashin mata za ka ga wasu sukan akan samu wannan abin din wato a karkasa shi ya zama a ja wannan a kulle nan ma a ja shi a kulle amma za ka ga turawa da kuma larabawa wani yakan yi abin da ake ce ma tafriqi shine a raba gashin gida biyu ɗaya nan gefen ɗaya nan gefen kuma sai a kulle nan ko a kulle nan wannan ake ɗaya a ce mata dhafira ɗaya ma sunanta dhafira mun fahimci abin yawa wani kuma yakan yi fiye da ɗaya ma za ku gansu sannan akan samu gashi ya zama yana da gu'aba mun san gu'aba gu'aba shine ita ce jelar rawani za ka ga wani gashinsa kamar yadda za a zai zubo ƙasa har ya zo ƙasan kunnensa wani ma ya zo har kafadarsa yana sauka a kai aiki ko masu irin wannan gashi to maimakon a bar shi ya zubo kan kafadan aka rarraba shi shine ake ce ma dhafira to ba a sa a ce wai waliyai su karkasa gashinsu zuwa wani irin tsari na musamman a ce duk wanda ka ganshi da irin wannan waliyi ne wannan duka ba cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana mubahan indai har asalin yin hakan ya halatta kuga kullun yana mana kaidin wannan wajen sau uku kenan na fadi ko indai ya zama halal ne to kar a je a ware wasu a ce su kadai za su yi banda wasu wannan bai zo a shari'a ba kama qila kam min siddiqin fi qaba'in wa kam min zindiqin fi aba'in yace kamar yadda ake fadi kamar karin magana ce da yawa zaka ga siddiqi mai tsoron Allah an ce siddiqi mai yawan gaskata ubangiji ba na ce abubakar as-siddiq ba daga ina sayyidina abubakar ya samu wannan sunan as-siddiq mun karanta a darasin sira ko lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi isra'i da manzansa sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa baitul maqdis washe gari ya ba da labari a cikin dare ɗaya aka yi tafiya da shi daga makka zuwa baitul maqdis kuma aka dawo da shi daga nan ma kuma baitul maqdis aka wuce da shi sama aka yi mi'raji aka je sama aka wuce da shi ya je har sama ta bakwai ya wuce to da aka dawo a cikin dare guda din nan kai sai ka dauki abin kamar mafarki alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakikatan an yi da shi da jikinsa da kuma ruhinsa to wannan dawowa da ya ba wa mutane labari da safe har da mushrikai wanda ba su musulunta ba a lokacin sai suka ce ƙarya ne suka zo suka sami sayyidina abubakar suka ce ka je abokinka wai wani yana gaya wa mutane wai an je da shi sama an je da shi kai baitul maqdis su kuma sun san tafiya zuwa sham takan ɗauki mutum wata guda in zai tafi sham daga makka ya je baitul maqdis sai dawo a kan raƙumi zai yi wata guda zuwa da dawowa sai ya za a yi tafiyar wata guda a je a dawo a yi ta cikin dare ɗaya su ba su yarda ba shine sayyidina abubakar yake cewa in dai ya ce muku ya je lokacin fa shi bai haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya gaya masa labarin shi da shi ce in ya ce muku ya je to ni na yarda na gaskata shi wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna as-siddiq wato mai yawan gaskatawa to wannan kuma suna as-siddiq bai tsaya iyakan sayyidina abubakar ba akwai siddiqai da ake cewa ko kuma da Allah madauki da mai ba mu labari fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ashe suna ne sunan shari'a ne duk wanda ya cancance shi saboda yawan gaskatawarsa ga shari'ar ko labaran Allah da labaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancance shi to zaka iya samun siddiqi fi qaba'il a rigar da ake ce ma qaba'i wata irin nau'in riga ce ta ajamawa wanda ba ta asalin larabawa ba a wanda take tsukakkiya ce ba kamar aba'i wanda ake ce ma abaya kamar wato mu da muke ce mata alkabba din nan mun san alkabba ai da ake cewa ko mu a Hausa muke ce mata alkabba yawwa to a larabci ana ce mata aba'a yawwa aba'i to qaba'i tsukakkiya ce aba'i kuma mai fadi ce to shine suke cewa a karin magana ibn jami'a yake cewa ai ana yawan fada cewa kam min siddiqin fi qaba'il saudiya zaka iya ganin siddiqi da yawa mutumin kirki ya sa riga tsukakkiya qaba'i irin ta ajamawa wanda ba ta larabawa ba wa kam min zindiqin zaka ga kuma wani zindiqi ne shi amma gashi nan a cikin abaya don haka ba a gane mutane inda suka dosa ta hanyar kayan da suka sa mun fahimta zaka samu mutumin da yake mutumin banza ne amma a cikin kayan kirki zaka samu kuma wani mutumin kirkin ya sa wani kayan da ba na mutunci ba ana samun wannan ko kuma kayan da zaka ce ba shine dai ya dace da irin ajin sa ba ana yin wannan ko ba ai yawa don haka abin da yake nufi dai nuna mana shine kayan da mutum zai sa ba shi ke nuna abin da ke zuciyarsa ba zaka iya ganin mutum ya sa kayan da zaka iya cewa wannan ko ai ba takawa a ciki alhali tsakanin sa ubangiji akwai takawa zaka ga kuma wani ya sa kaya na takawa din amma kuma ba shi da takawar a zuciyarsa mun fahimci wannan to abin da yake fada kenan mun gane wannan gurin ko kam min siddiqin fi qaba'in wa kam min zindiqin fi aba'i yace bal yujaduna wadannan kayayyaki sa su ana samun sa fi jami'i asnafin ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana samun sa cikin dukkan dangogi kungiyoyi tafiye-tafiye daban-daban a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idza lam yakunu min ahli albid'i in ba su zama cikin mabiya bid'a ba al-zahira bayyananniyar bid'a wal fujuri da kuma saban Allah fa yujaduna to zaka same su fi ahli alqur'ani wal ilmi zaka samu wannan sun sa wannan kayan wannan sun sa wannan kayan ma'ana a cikin fajirai kawai zaka iya samun wannan ya sa kayan mutanen kirki wannan ya sa kayan mutanen manza mun fahimci wannan haka nan a cikin mutanen bin qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu ya wannan ya sa kayan kirki wannan kuma ya sa kayan wadanda yake ba su dace ba zaka ga wani mutum zai zo maka da shed din sa da wandan sa ilima yayi zanzaro ilima ya aske yimu ya ja wandan kuma yana ya wuce idan sawu gashi a sahun gaba yayi maka karatun qur'ani ranga da dau ya iya yayi kawo maka ayoyi da hadisai ya iya kuma kila a zuciyarsa tsakaninsa da ubangiji mutumin kirki ne mai imani ne ba dan iska bane ana samu wannan ko ba a samu da yawa haka kuma zaka samu wanda yake kayansa kullum lulub an sa jallabiyar an sa menene an sa babban riga an sha komai nitsatsai bawan Allah da za a kai shi shedar aure sai ka same shi mutumin manza ne ya je ya kulla tsiya a can wannan ana samu shi ma da yawa ashe kenan kayan da mutum zai sa ba shi ke nuna menene matsayinsa tsakaninsa da ubangiji ba tsakaninsa da ubangiji ba mai sani sai Allah mun fahimci wannan yawa duk da dai cewa mu Allah madauki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarni ga yadda ya kamata mu rika sa kayan mu yawa ya hana a sa wani nau'in yayi umarni a sa wani nau'in yanzu zancen da ake yi shine a cikin kayan da suke mubahi kisa kullun ya sa wannan ka'idar ka fahimce ta kayan da ba na haram din ba duk kayan da ba haramun bane amma ai zaka ga akwai kayan da yake wani na mutunci ne wani ba mutunci amma kuma wancan din ba haram bane tunda ba mai ce maka haramun ka sa to a cikin abin da yake halal ne musa to kada a ce an waru wasu su ne alamar waliyai wasu kuma ba alamar waliyai bane ina jin dai mun fahimci abu yawa to sai ce wa yujaduna fi ahli aljihadi wasayfi ana samun su kuma har yanzu a cikin mabiya ko masu yin jihadi da takobi wa yujaduna fi tujjari ana samun kuma har yanzu cikin attajirai wasunna da kuma masu sana'o'i wa zurra da manoma وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألم أكيا أنبتي دنغوجي دبن دبن الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله أتكين إنديك تيوى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه يو علم أنك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ألا ينسن سوى كي كانت أيوة أقل من ثلثي الليل كسد ثلثي قدابي ندلي shine ma'anan adina wasu ce akalla ake nufi ko kuma sun wasu suka ce aqrabu min ma'ana mafi kusa fiye da thuluthai layli thuluthi guda biyu na dare in an ce thuluthai ana nufin ka kasa dare kashi uku to ka dau kashi biyu shine thuluthai in aka ce thuluthi ana nufin kashi daya thuluthai kuma me kashi biyu a cikin uku 2/3 ko yawa من الليل ونصفه دربنسا وثلثه كوكما ثلث الناس قد أيكين وطائفة من الذين ما أكدكم وينكين واندس كيسكين تعالدك والله يقدر الليل والنهار ألا ديشين مقدر دلي أو نوزي حكا نموني ما أو نوزي دو ونن ألاني يكيين ون علم أن لن تقصوه ألا ياسم بذاكو إلدي ونن با شي ياسم أبن lissafin awa nawa dare zai yi lissafin awa nawa wuni zai yi wannan duk ilimin Allah ne fataba alaikum Allah madauki ya gafarta muku ya karbi tubanku faqra'u ma tayassara minhu dan haka ku karanta abinda Allah ya yassare min alqur'ani ke min alqur'an daga alqur'ani alima an sayakunu minkum marba Allah ya san cewa a cikin ku akwai marasa lafiya kun ga wannan dangi dake wannan shine dalilin da yasa ya kawo mana aya cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangi dangi ne ma'ana kashi kashi ne yanki yanki ne a kungiya kungiya ne akwai marba marasa lafiya wa akharuna wasu kuma yadribuna fil ardi suna tafiya a cikin kasa yabtaguna min fadlillahi suna neman falalar Allah yan kasuwa kenan ko masu fatauci wa akharuna wasu kuma yuqatiluna fi sabilillahi suna can wajen jihadi kun ga kashi ne wai fada nan kashi uku to gaba ɗayan ku faqra umma tayassara minhu ku karanta abin da ya sauka ga gare ku wanda ya je fatauci ya gaji ya dawo ya sha wahala kaga ba zai iya tsayuwar dare irin yadda wanda yake zaune a gida zai iya ba haka ne wanda yake wurin jihadi ana tsoron abokan gaba za su biyo ta nan ko za su biyo ta nan ba zai iya tsayuwar dare yadda wanda yake zaune a gida zai iya ba wanda ke zaune a gida kuma idan ba shi da lafiya ba zai iya yadda mai lafiya zai iya ba kun ga kashi kashi ne ashe kowa alakarsa da ubangiji gurgurdan abin da zai iya ne da fatan mun fahimci wannan yawa shi yasa kullum yake da kyau mutum ya zama alakarsa da ubangiji ya zama sirrinsa ne shi da ubangijinsa baka bukata ka zo ka gaya mutane ka je kai ka alakarka da Allah a boye a asirce ka saba da yin wannan wannan yana taimaka maka wajen ikhlasi kar ka je kai sallar dare ka zo kana bada labari aga kana mutsuka ido wallahi je ne da bacci ya gagara ka san lamarin namu mun ba ai yamul layli ba duk baya tafiya wannan baka bukatar sa ba wanda ke son ya ji wannan a wurin ka in kai wannan kuma domin ka nuna wa mutane kai na Allah ne to sai Allah ya bata aiki Allah baya san wannan abu ka siturta kai da ubangijinka shi ya san matsayinka babu wanda zai daga ka idan shi ya dankofar da kai babu kuma mai dankofar da kai in shi ya daga ka dan haka ka nemi daukaka a wurin ubangiji wannan abubuwan mun sha karanta su Allah shine mai san mutum kuma ya sa a so mutum in Allah yana san bawansa haka zai umarci mala'ika jibrilu ya ce ya jibrilu ni ina son wani kai ma ka so shi kuma ka ga sauran mala'iku su so shi kuma sai mala'ika jibrilu ya wannan din kuma sai Allah ya saukar da kaunar mutumin a bayan kasa kaga mutane suna son shi saboda can yana da shiri da ubangiji wani kuma in Allah ya ce baya son sa sai a kira mala'ika jibril a ce ka ce ba na son wani kuma ka ce mala'iku su ki shi kuma Allah madauki ya saukar da kiyayyarsa a zuciyar mutane ba tare da an saukar da wahayi an ba ku labari ba kawai kowa sai ya ji baya sha'awar wani wannan abun haka yake dan haka kullum mutumin da yake son wai mutane ya burge su su so shi to wallahi ya nemi wannan abun a wurin Allah ya burge Allah Allah ne zai sa mutane su so shi karka damu da wani bai so ka ba wannan wahalarsa shi kadai yake shanta ka je kai fama da yadda ubangiji zai karbe ka a fadarsa a ce yau kai dan gida ne shiga aljanna wannan shine aikin ka in kai musun wannan abun ka shiga wani abu daban kake neman wani ya yarda da kai to ka shiga matsala Allah ya madauki ya daukaki ya raba mu da irin wannan matsala yace wa kana salafu yusammuna ahla ad-dini wal ilmi al-qurra'a magabata a baya nan kuma zai shiga wani wata magana daban duk da zamu zo mu ji a sharhin malam salih al-sheikh me yasa ya faɗi waɗannan abubuwa a da can lokacin da sahabbai suna da rai babu wasu suna da ake gane mutanen kirki da shi banda sunaye da suka zo na shari'a sunan da yake a cikin shari'a ina so in kusan wannan dama akwai al-alfazu shar'iyya akwai al-alfazu urfiyya al-alfazu shar'iyya sune duk lafuzan da suka zo a cikin shari'a da ma'anarsu da Allah madaukaki ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da intima'i shi yasa malami suke cewa la yajuzu lintima'u illa ila al-asma'i shar'iyya bai halatta mutum ya dangana kansa ya ce shi dan kaza bane sai abin da yake suna ne na shari'a mun gane sunaye na shari'a sunayen da yake sunna misali mutum ya ce shi ahlus sunna ne wannan daidai ne saboda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ne na shari'a mun fahimci abin yawa don haka a da can ba a cewa wannan yan kaza wannan yan kaza sai dai ka ji an ce al-muhajiruna al-ansar waɗannan suna ne shari'iyya ko ba haka ba suna ne a cikin qur'ani suna ne a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma akwai al-muslimun akwai al-mu'minun akwai tawwabun wannan kuma ta hanyar aiki ne ake ganewa ba ta hanyar bin wata jama'a ba a ce kun zo kun zauna a gindin bishiya lokaci ɗaya tare da wasu mun fahimci wannan shi ma siffofi ne na duk wanda ya siffantu da wannan wannan duka asma ne shar'iyya to lokacin sahabbai ba sa amfani da wani suna sai waɗannan daga baya lokacin tabi'ai lokacin da aka fara samun san duniya ya matso musamman kusa da masu mulki ana samun khalifofi na wani lokaci ƙarni na biyu ana samun ado ya yi yawa san duniya ya shiga zuciyar mutane da yawa sai aka samu wasu su kuma a gefe guda saboda yawan ibadarsu da kyamar duniya sai suka fita daban daga cikin sauran mutane to sai aka fara kiransu al-qurra'u al-qurra mene al-qurra'u a zamanin sahabbai akwai sunan ana faɗa amma ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma in ce ba suna ne da yazo daga shari'ar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji kamar a kissar dawowa daga yakin tabuka munafikai ba an samu suna cewa ba su ga matsorata irin waɗannan qurra'in ba suna nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka fa yawanci da yawan surutu amma in an zo haduwa da abokan gaba su ne ajbanu inda liqa'i aka dauki wannan labari aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da aya abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah ya saukar da wannan cewa wanda ya yi izgili da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izgili kai da Allah da littafinsa da manzansa da kuma mu'minai to ya kafirta ai mun san wannan to daga baya istilahin ya yi yawa ana cewa mutanen da suke yawan ibada masu gudun duniya ana ce musu qurra'u da fatan mun mana fahimta to daga baya kuma shine abubuwan kuma sunaye suka zo yace wasu musufiyati a kafin nan yace fayadkhulu fihim al-ulama wa an-nusaku su wannan suna na al-qurra'u malamai suna shiga ciki an-nusaku masu ibada suna shiga ciki an-nusaku jam'in nasik nasik shine muta'abbid mai yawan ibada zaka ga wasu saboda gudun duniya sun kebe sun koma ba komai da suke sai ibada wannan abun alheri ne amma kar a wuce iyaka cikin haka yadda zaka kyamaci duk wanda bai wannan abun naka ba in yana wani abu daban mun fahimci abun wata kissa da zan bari in zo in faɗe ta kar in manta tsakanin Imam Malik da wani bawan Allah Imam Malik bin Anas yana zama kullun yana ilmantar da mutane hadisai babban abin da ya mai da hankali a kansa ilmantar da mutane akwai wani bawan Allah shi kuma abidi ne mutanassik sai rubutowa Imam Malik wasiqa yace kai kuwa Imam Malik ka je ka zauna kullun sai haddathana ka samu lokaci man ka rika ganawa da ubangijinka kana ibada ka kadaita shine Imam Malik ya rubuto masa amsa yace Allah madaukaki ya rarraba ayyuka kamar yadda ya rarraba arziki ai kowa yana da arzikin sa ko kowa da abincin da Allah ya tsaga masa to yadda Allah ya tsaga abinci haka ya tsatsaga wa mutane ayyukan su kowa da irin aikin da ya dace da shi da zai yi yace wani Allah madaukaki ya bashi budi a sallar dare wani kuma ya bashi budi ne a karatu wani ya bashi abincike wani ya bashi a haddace hadisai wani ya bashi a yawan azumi wani ya bashi a kaza a kaza don haka yace ni abinda Allah ya bude min kenan harkar ilimi da ilmantarwa don haka ina fata da ni da kai din duk Allah ya sa muna kan alheri ku ji kalmar adalci a gun manya bai zage shi ba yace ina ruwanka da ni ko hanyar sa daban sai masa addu'a yauwa wancan da kake yi haka Allah ya rubuta maka ni kuma wannan da nake nima haka Allah ya tsaga mini na fi jin daɗin ina kaza shi yasa yana da kyau malamai suna ambatawa duk mutumin da zai yi amfani da lokacinsa wajen kwakwale-kwakwalen bincike-binciken ilimi da zai ilmantar da mutane to suna cewa wannan abun ya fi sallar dare muhimmanci mun fahimci wannan suna cewa domin abin da mutum zai yi na ilimin da zai amfani mutane harkar ba ta sabu ce shi kadai ta mutane sai baki daya to almaslahatul amma muqaddamatun ala almaslahatil khassa ko maslaha ta gaba daya ana gabatar da ita akan maslahar daidaiku in ka je ka ware kai sallar dare kai kadai ladan nawa yi naka ne kai kadai amma idan kai ilimin da ka ilmantar da mutane zaka samu lada za su samu lada duk wanda ya aiki da abin da ka karantar zaka samu lada kai ma akai kaga ashe kenan wannan ana gabatar da shi akan wannan shine wata rana wani malami yake cewa ya je gidan malam Abdul Aziz bin Baz mun san bin Baz ko ko ya hayya ni san da wasu da yawa san shi ba yau dama manyan daliban ilimi aji sun san Sheikh bin Baz malam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz lokacin da yake da rai shine shugaban malamai na mamlakar Arabiya Saudiya malami ne mai tsoron Allah duk alama ta tsoron Allah Allah maduki ya ba wannan bawan Allah da gudun duniya da rashin damuwa da harkar duniyan nan bata jarrabe shi ba bata zama komai a zuciyarsa ba kuma bai dauke ta komai ba zaka ga da girman sa da abinda Allah ya hore masa na damar ya samu duniyar amma bata cikin zuciyarsa zaka ga dinki a jikin rigarsa dinki na abin nan a sa zare a gyara wata tsagewa a jikin riga duk wannan bai damu ba shine wata rana wani yaron gidansa yake baiwa wannan malamin da ke bada wannan labarin yake cewa ya dade baya samun yin azumi na nafila irin litinin da alhamis ko na ayyamul bidi ran 13 14 da 15 na kowanne wata yace wallahi shi zaman da yake na qaba'in hawa'ijin nasi yafi masa muhimmanci saboda in yana azumi to yana shan wahala wajen zaman da yake na hidimar mutane da fatawa da ilimi da karantarwa da kuma zaman da yake mutane suna kawo masa kuka a ofishinsa idan ka je zaka samu mutane layi layi wannan yana neman a taimaka masa zai aure wannan ba fazancen wai fatawa kawai ba rayuwar duniya kawai yadda ka san wani mai kuɗi shi ko ba mai kuɗi bane kuɗin nasa ba wai babu shi ba amma duk a wannan harka yake tafiya har wasu mutane masu kuɗi da suka samu labarin shi ba za ka je gurinsa ya ce maka babu ba duk abin da ka je saurayi ya zo zai aure zai rubuta masa a ce a bashi kaza har wasu suka san cewa account ɗin nasa wata ran ma babu komai a ciki sai masu kuɗi su rika zagawa suna ta zuba kuɗi a account ɗin shi bai sani ba saboda kawai an san ga abin da yake yi wannan yanzu ya rubuta masa a bashi dubu kaza wannan ya bashi dubu kaza list zaka ga an yi maka bango guda daga nan zai kai can gefen duk sunayen mutane ne kowa an sa sunansa a rubuta abinda za a bashi a ce ga nan da kowa zai zo ya karba talakawa shi kullun aikin sa kenan wannan kuma ya zo neman aiki ya buga wa minista wannan na ilimi da Allah gawa ne mun san shi mutumin kirki ne a dauke shi a matsayi kaza wannan ya dace a dauke shi karatu wannan ya dace irin abinda ake ce mashafa'a din nan to kullun aikin sa kenan in ya zo office da safe har azhar wani halla asar wata ran har magriba yana nan to yace yana samun azumi yana masa wahala kuma yana ganin gaskiya wannan abin da yake yafi ya tsaya azumin mun fahimci abin dan haka kowa da irin abin da Allah madaukaki yake dora shi akai kuma ya zama shine Allah yafi so yayi kuma yafi amfani ga mutane to duk abin da yake shine zai sa mutane su amfana to a maida hankali a kansa a kyale abin da yake maslahar kace kai kadai to nan yafi muhimmanci wannan yana cikin tawazun din da ya kamata daliban ilimi duk su rike wannan baya nufin in kana da karfin da zaka iya hada guda biyu ai kaga shi cewa yudhifu ne yana raunana ne ko in kana da karfin da zaka iya hada ga ibadar ga wannan irin ayyukan na taimakon jama'a to ka hada zaka samu ladan duka in ko zaka rasa karfin yin na jama'ar to gonda kai na jama'ar ka hakura da naka mun fahimci abu yawa
to shine sai yake cewa wa kana salafu yusammuna ahlad-din wal-ilm al-qurra'a fayadkhulu fihim al-ulama'u wan-nusaku thumma hadatha ba'da dhalika ismu as-sufiyyati wal-fuqara
sannan daga baya kun ji ai zamanin salaf can sahabbai da tabi'ai ana cewa me qurra'u ake cewa ko mutanen kirki masu ibada malamai da masu ibada musamman zamanin sahabbai akwai to daga baya zamanin tabi'ai lokacin da aka fara shiga cikin harkar zurfafawa a harkar ibada din sai sunan sufanci ya kunno kai sai aka fara jin tasawufi as-sufiyatu al-fuqara mun ji wannan kuma yana da asali a garin Basra na shagaya mana wannan labarin shi ma Ibn Taymiyyah yana da littafi sunansa as-sufiyatu wal-fuqara sunansa kenan ya ba da tarihin yadda aka fara samun sufanci wannan kalmar ta tasawufi daga ina aka samu ta daga garin Basra ta fara fitowa Basra ta Iraki daga nan aka fara jin wannan kalma ta abin da ake cewa as-sufiyya mun gane yawa lokacin da aka sami wasu daga cikin tabi'ai da tabi'an tabi'ai saboda yadda duniya wannan shine so mu faɗa dazu yadda duniya ta fara shiga wasu ana samun jin daɗi da fantamawa yayi yawa so su kuma suka ware saboda ganin nassoshin nan da suke kwadaitar da muminai akan maida hankali kan lahira a rubu da duniya sai ya zama sun maida hankali kan abin da ya shafi ibada suka kyale duniya ba ruwansu da ita to shine har ya zama sai aka fara samun suna daukar wasu tufafi na daban wanda ba shine tufafin kowa da kowa ba suna sawa sai aka fara samun a sa wool riga ta abin nan gashin dabbobi mai kaushi saboda aji mutum ya ji a jikinsa cewa shi fa ya zo duniya ne don ya wahala to daga nan aka sa musu sufiya daga sa suf mun gane abin yawa ana kuma ce musu al-fuqara'u faqiranci nan abin da ake nufi da faqiranci ba wai kawai abin da ya shafi abin nan talauci ba a'a ana nufin yawan ibada da rashin damuwa da duniya da zuhudu da shi ma yana cikin sunayen da ake amfani da su akan masu ibada da ba ruwansu da duniya mun fahimci abin yawa shi yasa da ma ya rubuta wancan littafi as-sufiyatu wal fuqara in ka ji da an ce faqiri to ana nufin wane mai ibada ne ba ana nufin matalauci ba yawa to shine yace wasmu sufiyati shi sunan sufanci huwa nisbatun ila libas as-sufi an dangana shi ne zuwa ga an fade shi ne saboda sanya sufi da suke yi sufi shine guzu kamar ka ce guzu mai gashin dabbobi yace hadha huwa as-sahihu wannan shine ko ita ce magana ingantacciya na fassarar wannan kalma din wa qad qila wasu suna cewa innahu nisbatun ila safwatil fuqaha'i wasu suna cewa ana nufin kebantattun zababbun fuqaha'u malaman fiqihu su ake nufi da sufi sufiya wa qila wasu kuma suka ce ila sufat ibn addin ibn tabikha qabilatu min al arab wasu suka ce an dangane ne zuwa sufat ibn add wani mutumi ne sunan wata kabila ne a cikin kabilun larabawa kanu yu'rafuna bin nuski an san su da yawan tanassuki da yawan ibada shi yasa daga nan aka sami sufiya in ji wasu malaman ibn al-qushairi wani malamin sufanci ne yana da littafi sunanta ar-risalatul quraishiyya ay qushayriyya yayi waɗannan maganganu yana cikin mafi dadewar malaman da suka yi magana akan wannan mun gane yawa yayi maganganu akan ya wannan ta'arifin yake ya riga ibnu taymiya zuwa dan haka ya rayu ya tafi kafin ibnu taymiya daga ciki kuma ibnu taymiya ya samu waɗannan kuma da abin da shi din ya fifita akai yace waqila wasun ce ila ahli suffati wai an dangane ni zuwa ga ahli suffa mun san ahli suffa ai mun yi magana akan su can baya a wannan darasin yawa sahabbai da suka zo Madina bayan sun yi hijira daga Makka suka ba su da gida kuma talakawa ne sai suka zauna a wani dandamali a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ake ce masuffa yawa wasu sun ce daga nan ne wai sunan sufanci ya sai samu asali waqila wasu kuma sun ce ila safa'i an dangane ne zuwa safa'i safa'i shine gare gare din zuciya wato zuciyar mutum ta zama gare abin da yake kyakkyawa a zuci waqila wasu kuma sun ce anan ila safwati an dangane sufiya an samu ne daga sunan as-safwa zababbu waqila ila saffil muqaddam wasu kuma suka ce zuwa sahun gaba baina yadayillahi wai a gaban Allah sune yan sahun gaba daga safu saffu wai shine sufiya yace ibn jami'a ce wa hadhihi aqwalun da'ifa duk waɗannan maganganu ne masu rauni fa innahu law kana kadhalika domin kuwa yace domin da haka ne da gaske laqila siffiyun da sai a ce siffiyun aw sufaiyun aw safawiyun aw saffiyun wa lam yuqal sufiyun yace inda wannan maganganun da gaske ne to in misali daga abin nan ahli suffa ne to sai kowanne ga abin da za a faɗa sai dai ko a ce siffi ko sufa'i ko safawi ko saffi ba za a ce sufiya ba da haka lafazin sufiya daga sanya sufu ne dole sai ka haɗo suf sannan ka samu asalin sunan sufi kuma shi ne buzu mun fahimci abin don haka asalin sa sufiya daga gudun duniya ne da sanya buzu ba a sa kaya suna ganin ka sa kayan auduga kayan saki kayan alhari ne duk san duniya ne sai suka rika sa buzu suna yawo mun fahimci abin wannan duniya mun kaga zamani ko na zamani da irin abin sa yanzu kaga ba me sa muka wannan yace gudun duniya yake malami ne duk tasawufin sa ba zai sa muka buzu yana yawo ba ko yawa to asalin dai abin kenan sai sai wasara aidan ismul fuqara'i ya'ni bihi ahli suluk sai zama sunan alfuqara shi ma ana nufin ma'abuta suluki wanda suka bi hanyar gyaran zuciya yawa don haka waɗannan sunayen asali ba su da asali shar'an amma sun daɗe a duniya ana amfani da su kun gane bambanci abu? Sunan sufanci sunan wannan abin da ake cewa alfuqara ya zama ana nufin gudun duniya da yawan bauta suna ne uhdisa aka farar da shi daga baya laysa min al-asma'i shar'iyya mun gano nan baya cikin sunayen shari'a da ta zo da shi cewa ka rika kiran kanka sufi ko a ce muku ahlut tasawufi wannan duk bid'a ne mun gane wannan yawa amma sunan an dade ana amfani da shi a cikin ko a tsakanin malami shine ce wa hadha urfun hadithun wannan wata al'ada ce ba kuwa sabuwar farariya ce wa qad tanaza'a an-nasu ayyuhuma afdalu su mutane sun tattauna malamai sun sha tattauna tsakanin su ana sabani ayyuhuma afdalu wai wanne ne yafi musammas sufi aw musammal faqir a riga amfani da lafazin sufi koko lafazin faqiri shine yafi su a tsakanin su sufan sun yi ta tattaunawa suna da littafan su da suka rubuta waya tanaza'una aidan haka suna tattauna sun yi sabani tsakanin su ayyuhuma afdalu wane ne yafi alghaniyu shakiru amil faqiru as-sabir mutum biyu wane ne yafi wani mawadaci wanda yake mai godiyar Allah shi yafi ko kuwa faqiri mai hakuri mun gane wannan su agun sufaye suna da littafai da suka zauna a cikin littafin suka bata shafuka da yawa suna tattaunawa wane ne yafi wani wannan yafi wannan wannan yafi wannan a suna a shar'ance babu wani abu da ya nuna wani yafi wani in ba ta kawa ba mun gane wannan zai zo ya gaya mana yawa amma wani zancen a ce wane yafi wane magana ce dama da suke yi su duba siffofin da wani ya siffantu da su a zahiri za a ce wannan mutum ne mawadaci mai kuɗi ne amma kuma mai godiyar Allah wancan kuma faqiri ne matalauci ne kuma amma yana da hakuri to su abun sufaye sau da yawa sukan fifita wa wancan duk da cewa sabani ne a tsakanin su wasu suna cewa ai faqiri mai hakuri to yafi mawadaci mai godiya mai godiya ta hanyar ibada mun san ashukuru ana yin sa ne da aiki ko ba da baki ba yau don haka ganiyin da yake yana godiyar Allah ta hanyar bauta masa inda ka samu mai kudi kuma gashi shine asahun gaba shine zikiri shine godiyar Allah duk abinda Allah madauke bashi kuma yana amfani da shi daidai sannan kuma wancan matalauci ne bashi da shi kuma yayi hakura bai je yayi sata ba bai ci mutuncin kowa ba bai yi zamba ba to wancan ne yafi ko ko wannan ne yafi shine sabanin da suke tai mun fahimci wannan to shine sai yake cewa wa hadhihi almas'ala fiha niza'un qadim wannan mas'alar dai akwai jayayya mai tsanani kuma da daddiya a bainal junayd tsakanin malam junayd ibn muhammad dai daga cikin manyan malaman sufaye malamin shehu abdul qadir ne junayd ibn muhammad lokacin su akwai tasawufi ana amfani da shi amma lokacin at-tasawuful falsafi bai shigo ba mun gane at-tasawuful falsafi sufancin falsafa din da mutum zai ce ya zama Allah yayi waye waye lokacin nan bai zo ba domin wannan bakon abu ne sai a karni na 6 ya shigo wa mutane kafin wannan lokacin waɗanda suka rayu a kafin wannan su Shehu Abdul Qadir su Junaidu ba su shiga al'amarin su lokacin bai kai wannan ba amma mabiyan su sun rubuta littafai lokacin da abin ya kai haka din sun dangana musu karerai mun fahimci abin yawwa dan Shehu Abdul Qadir ya shahara a matsayin mutanen kirki yana cikin malaman mazhabar Hanbaliya kuma yana da rubuce-rubuce waɗanda suka nuna mutumin kirki ne shi Ibn Taymiyya ya yabe shi a wurare da yawa a cikin littafansa mun fahimci abin yawwa to malamin sa shine Al-Junayd ibn Muhammad tsakanin sa da wani Abil Abbas ibn Ata Abil Abbas ibn Ata shine Ahmad ibn Muhammad ibn Ata shi ma wani malami ne daga cikin sufaye yana da maganganu masu kyau waɗanda har yana cewa babu mutumin da zai samu matsayi a wurin Allah sai ya girmama al'amuru wan nahyu mun fahimci wannan kaga duk wanda ya faɗi wannan kuwa to bai shiga layin waccan hanya na at-tasawuful falsafi ba domin masu bin at-tasawuful falsafi masu zama Allah ba ruwansu da al'amuru wan nahyu duk abinda Allah ya umarni za su iya watsi da shi abinda ya hani kuma kullun a cikin sa suke suna ta aikatawa to waɗannan sufayen baya ba su kai ga waɗannan al'amura ɗin ba ina fata mun fahimci abu lokacin da ake amfani da lafazin sufin ga masu ibada masu fakiranci amma ba su kai ga waɗannan ba duk da dai cewa shi kansa lafazin bid'a ne baƙon abu ne ba a san shi ba ina fata mun gane abu yawwa to shine sai yake cewa kuma har yanzu wa qad ruya an ahmad ibn hanbal arwato daga ahmad dan hanbal fiha dangane da wannan mas'ala ta al-ghaniyyu shakir shine yafi kokowa al-faqiru sabir an ruwaito riwayata ne ruwayi guda biyu yace was-sawabu fi hadha kullihi ma qalahu Allah tabaaraka wa ta'ala wannan mas'alar abinda yake shine gaskiya shine abinda Allah ya faɗa dama a kowace mas'ala abinda Allah ya faɗa anan gaskiya take qala ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi me atqakum shikenan an rufe babu ba zancen ka tsaya kana zancen fakiri ne yafi mai kudi mai kaza da kaza shi yafi wannan duk Allah ne fi sani duk mai takawa to shikenan shi yafi agun Allah Allah da rahama yake kaga ka zo kana taya mutane hukunci da abin da yake zahiri wani ma ba mutumin kirkin bane kai ta hukuncin cewa mutumin kirki ne duk waɗannan abubuwan duk bata taso ba ka tsaya wanda yafi kowa tsoron Allah to shine babban waliyyi ko shugaban waliyyai ba ruwanka da ka kalli wani wata tufa ta musamman ko kuma wani wata hula duk wanda ya sa ta kaza da kaza duk babu yace wa fi sahihi ya zo a sahih na bukhari an abi hurairata daga abu hurairah radiyallahu an yace bukhari da muslim kai daga hadisin abu hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdalu a mutane wane ne yafi qala sai yace atqahum wanda yafi tsoron Allah shikenan kaga amsa ta tabbata qila lahu sai mai tambayar bai hakura ba sai yace laysa an hadha nas'aluka suka ce mu ba wannan muke nufi ba ya rasulullahi fa qala sai yace to yusufu wanda yafi shine yusufu nabiyullahi ibni aqub nabiyullahi ibn ishaq nabiyullahi ko ibn ishaq nabiyullahi ibn ibrahim ya kamata a samu ibn ibrahim khalilullah yusufu shine fiyayye ga dai yusufu nabiyin annabin allah ne kuma dan yaqubu annabi yaqubun nan shi ma annabin allah ne sannan kuma shi a yaqubun dan ishaq ne ishaqan nan shi ma nabiyullahi ne ishaqan nan to dan ibrahim ne ibrahim kuma khalilullah ne kun ga wata magana ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka yi magana akan wannan hadisin cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi yusuf ya fi shi suka ce a ba haka ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana fadin falalar wasu mutanen ko min babin tawadu'u dan ba zai ce ni ne nufi kowa ba shi yasa inda ya taba fadin wannan da yake cewa ana sayyidu bani adam yace ni ne sayyidul bashar ni ne shugaban duk dan adam sai ce me wala fakhar amma ba dan alfahari nake fadin wannan saboda in yayi shiru yayi itlaqin sai ya dauka ta babin alfahari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba alfahari mun fahimci wannan yawa wasu malamai suke cewa tawadu ne ko kuma yana so ya fito da matsayin annabi yusuf ne a gun mutane yawa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kai wato mutane su fahimci matsayin sa cewa annabin Allah ne shi kuma dan annabin Allah dan annabin Allah dan annabin Allah kaga wannan ya nuna silsilar sa tana da tsawo cikin annabtaka sabanin wasu so wasu annabawan iyayensu ba annabawa bane mutane ne kamar misali annabi Musa ai kaga babban annabi ne amma mahaifinsa ai ba annabi bane Imran ba annabi bane yawa amma yana komawa can baya zuwa ga Lawi Lawi daga cikin ƴaƴan annabi Yaqubu shine ya haifi kakan abin nan Imran Imran kuma ya haifi annabi Musa mun fahimci abin dan haka Lawi shine dan Yaqubu Yaqubu shi kuma shine dan Ishaq Ishaq dan Ibrahim mun fahimci abin yawa amma za ka ga cewa shi wannan annabi Yusufa shi kansa annabi ne babansa annabi kakansa annabi kakan kakansa annabi ai kaga darajar babba ce yawa to shine abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade shi da wannan siga to duk da haka dai sai sahabbai faqila sai suka ce lahu suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laisa an hadha nas'aluka har yanzu dai ba wannan muke nufi ba faqala so sai bai ce musu to kai to wa kuke nufi bane sai kara ba su amsa kun ga wannan duk fa'ida ce da yake kara musu bai kuma yi fushi ya kore su ba sai sai an ma'adinil arabi tas'aluni kuna tambaya na akan asalin larabawa ne an ce ma'adin shine asalin abu inda ake dauko shi kamar ma'adinai asalin su inda ake zuwa a dauko ma'adinai wato minerals da za a dauko na kasa ba na sha ba yawa anan kuma wanda za a dauko su kayan karo su zinare azurfa da sauransu masu tsada sai ce wannan kuke nufi sai ce annasu ma'adin to ai mutane dama haka suke ma'adini ma'adini ne asali asali ne shine ma'anan ma'adin kama adini zahabi wal fiddati kamar ma'adinin zinare ne da azurfa haka mutane suke khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idha faqahu a mafificin su a jahiliya to shine mafifici a musulunci in suka yi fahimta ma'ana suka samu fahimtar addini idha faqahu haka riwaya take a bukhari amma ibnu hajar yace wa yajuzu har yanzu ai kasara ce idha faqahu dan bambancin wannan kalmomi guda biyu in an ce faquha me bambancin faquha da faqiha na masu larabci faqiha fi'ili ne lazimi faquha shine fi'ili lazimi faqiha kuma fi'ili mutaaddi za a ce faqiha muhammadun almas'alata muhammadu ya fahimci wannan mas'alar amma in aka ce faquha muhammadun ma'anarsa shine ai sara faqihan faquha ma'anarta shine wane ya zama faqihi ya zama malami amma aka ce faqiha ma'anarta shine wane ya fahimci mas'ala kaza faqiha kun ga ya zama me mutaaddi faquha kuma lazimi ga wanda suka san me ake nufi da lazimi da mutaaddi ba sai mun shiga wancan bayanan masu tsawo ba wasu ma ko an yi ba su gane ba amma dai mun fahimci me ake nufi ko yau ya zo asalin riwayar faquha wasu kuma a wata riwayar faqiha cewa nan malamin ibnu hajar sai yake cewa ashe kenan mutane za a iya kasa su kashi hudu a cikin mutane akwai wanda azamanin jahiliya kana sharifan mun gane da musulunci yazo kuma sai ya musulunta wa faquha ko tafaqqaha nan kaga an samu daraja nawa kenan a gunsa uku dan dangi ne tun jahiliya ya musulunta kuma ya zama malami to a gefe ɗaya kuma zaka sami man kana mashrufan wa lam yakun sharifan in an ce sharif ana nufin madaukaki mashruf kuma wanda aka daukaka a kansa ma'ana na ƙasa shi ba mai daraja bane wa lam yuslim wa lam yatafaqqa kaga wannan kishiyar wancan ne ko yawa zaka samu kuma wanda kamar Ibn Hajar ke cewa wanda kana sharifan wa aslama wa lam yatafaqqa ya zama da mai daraja ne a jahiliya ya musulunta amma kuma ba malami bane to sai ka samu kuma wanda yake kana mashrufan wa lam yuslim wa lam yatafaqqa za kuma a samu wanda yake sharifan lam yuslim wa lam yatafaqqa za kuma a samu wanda yake mashruf lam yuslim shi ma lam yatafaqqa ko kuma mashruf aslama wa tafaqqaha duk waɗannan da ya kawo kashe-kashen kowanne ana samun wannan ya haɗa siffofi uku wannan ya haɗa siffofi biyu wannan ya haɗa siffa guda ɗaya kaga ashe wanda ya haɗa siffofin nan guda uku sharifi ne a jahiliya ya musulunta yayi ilimi to yafi wanda da a jahiliya ba sharifi bane ko da ya zo ya musulunta yayi tafaqquhi misali in ka ɗauko wanda da ba ɗan dangi bane amma ya musulunta kuma malami ne a duniyance za ka ce wancan ya fi wannan mun fahimci abin da ke nufi saboda ya haɗa siffofi guda uku a dangantakar sama akwai ɗan asali ne shi to shi yasa in ka ga wannan sai ka gane dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo annabi yusuf a nan saboda ya shi annabi ne babansa annabi kakansa annabi kakan kakansa annabi ina fata mun fahimci asalin nan can yawa to shi ne sai yake cewa fadallal kitabu wa sunnatu anna akraman nasi inda allahi atqakum abin da yake Allah madaukaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna shine akramun nasi mafificin mutane wajen karimci da daraja a wurin Allah shine atqahu wanda yafi tsoron Allah ashe kenan da tsoron Allah ake sanin wali ba da kayan da ya sa ba wannan shine a dunkule karshen darasin mun kuma fahimce shi insha Allah yau to mu tsaya nan sauran abin da shafi sharhin yana da yawa kuma lokaci mun ci sama kusan awa guda ba zai ishe mu dauko wannan gefen ba da Allah darasi na gaban mai wannan din sai mu dora kuma akai akwai jawabai da yayi na bada sharhi akan wannan abin da muka karanta din shi malam Salih Ali Sheikh ya kawo zai mana amfani mu bishi insha Allah subhanahu wa ta'ala as'alullah tabaaraka wa ta'ala an yaj'alani mimman radiya fi'luhu wa qawluhu wa an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله تو نو نسي أشيرين دو أكو نسي دهولني تو نبر بيرو نبن زود شبوان شنكر شسا وربو تابعنا جي na gaba 25 zai zama kenan tayi ahsantum wa burikatum tayi